به أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. فأنا كيامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرسى دعاء أولا يمشي نال حبيس وانديدا سيدا عشرين دبير قوتن ربيع الأول وطن أكو أولا شكرا تدبو لفريق دودا عشرين دأكو باية رمضة صلى الله عليه وآله وسلم daga ga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na wani gota na shida ga watan shida shekara ta 2002 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Qulubul Maram min Adillatil Ahkam. Wannan kuma shi ne darasi na 109 kuma idan ba manta ba har yanzu muna cikin babin jihadi. Jiya mun tsaya ne akan hadisin Sakhar ibn al-Aida, hadisin Sakhar ibn al-Aida yace annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innal qauma idha aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum. Akhrajahu Abu Dawud wa rijaluhu muwaththiqun. Shine hadisin da muka tsaya akan ta, wanda manzo Allah yake cewa innal qauma idha aslamu, mutane idan sun shiga musulunci, ahrazu dima'ahum wa amwalahum, to sun katangance dukiyoyinsu da kuma jinanansu, ba shi halatta zubar da jininsu, ba shi halatta ribace dukiyoyinsu. Akhrajahu Abu Dawud wa rijaluhu muwaththiqun. Imam Abu Dawud ya rawaito shi, kuma mazajin hadisin muwaththiqun, haka hadisi ne sahihi, domin akwai hadisin da ya kama da shi, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ila akhir al-hadith. Wato yayi kama da wannan hadisi a can karshe da yake fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. To akwai sharhi da الإمام الثاني هو أن حديث سكين سبل السلام وأن رسول الله تنكر التوم أنك تمتي يتوى في الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله. وأن حديث سكين هجة ببا بس توى دكا وان دي شكا مسلم سكين كافرين كودا إذن كافرين دكوتي يا قصني تو جنن سيا حرمتا haka kuma dukiyarsa ta haramta tunda ya riga ya shiga cikin addinin musulunci. Walil ulama'i tafsilun fi zalik, sai dai malamai suna da bayanai da suke yi tilla-tilla game da hakan. Qalu suka ce man aslama taw'an min duna qitalin malaka malahu wa ardahu. Dukkan mutumin da ya shiga musulunci bisa ga zabinsa ba ya karsa aka yi ba, kafin akai ga ya karsa ya riga ya shiga musulunci. To irin wannan mutum malaka malahu wa ardahu, zai ci gaba da mallakar dukiyarsa, zai ci gaba da mallakar kasarsa ta noma da yake nomawa a da, gonakinsa da lambunansa duk sun zama mallakarsa. To inda shi ya zaɓi musulunci tun kafin a kai ga yaƙarsa, kun gane ko? Wa zalika ka ardul yaman, malam yace kamar mutanen ƙasar Yaman sun shiga musulunci kafin a je a yaƙe su, kuma aka bar musu dukiyoyinsu ba a ji ba daga sahabbai wanda ya ba da fatawa ko ya aikata a aikace cewa a kwace dukiyoyinsu ko wani abu makamancin haka. Wa in aslamu ba'da al-qital fal islamu qad asama dima'ahum, amma idan ba su riga sun shiga musulunci ba sai bayan an kai musu hari sun ga an zagaye garin ko ma an fara fada an kashe waɗansu, sai sauran suka furta kalmar shahada. Kunga wannan sun shawo man da waɗancan na farko. To waɗanda suka musulunta cikin irin wannan hali, fal islamu qad asama dima'ahum, musulunci ya riga ya katangance jininsu, daga furta kalmar shahada bai halatta ba ci gaba da yaƙarsu, balantana ce za a kashe su, haka kuma ba shi halatta a zarga musu igiya a ɗaure a matsayin bayi a ribace su tunda sun riga sun shiga musulunci. Wa amma amwaluhum, amma dukiyoyinsu fa, menene hukuncin dukiyoyinsu? Simalati fal manqulu ghanima wa ghayrul manquli fai'un, duk wanda za a yi dauka daga wannan garin da suke zuwa wani gari, to ta zama ganima, za a ribace dukiyoyinsa a matsayin ganima. Amma duk wanda ba a iya daukar ta, dole sai dai a barta a wajen, to ita kuma ta zama dukiya ta alfai'u. Ka kamar kudade da ke wurinsu, kamar shanu, kamar tumaki, kamar awaki, kamar jakai, kamar dawaki da alfadarai, dukan waɗannan amma wannan mankula dukiya ce da za a iya daukar ta daga wani gari zuwa wani gari, daga wani sashi zuwa wani sashi. To irin waɗannan duk za a karɓa ne a matsayin gari ba, tunda ba su riga sun musulunta ba har sai bayan da aka fara yakar su. To amma abinda ba a iya ɗauke shi daga garin, kamar gonaki kenan da lambuna, to wannan ba za a ɗauke shi a matsayin gari ba, sai dai a mayar da shi alfai, dan akwai uku ba a raba mayaka shi. Ubangiji ta Allah ya kasafin waɗanda ake ba akwai uku, kamar yadda muka karanta jiya, wato ayat da ke cikin suratul hashr. An gane ko? Da haka sai ce summa ikhtalafal ulama'u fi hadhihi al-ard, to sai kuma kasar wadda aka yi, wadda ta samu kanta cikin wannan yanayi, sai allati sarat sayyan lil muslimin, wadda ta zama fai'u ga musulmai, malamai sun yi sabani game da ita, ala aqwalin, a bisa ga zantuka daban-daban. Al-awwal, zance na farko, li Malik, wanda Imam Malik ibn Anas ya tafi akai, wa nasara ibn al-Qayyim, kuma ibn al-Qayyim ya goyi bayansa, annaha takunu waqfan يقسم خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير. زانتين فرقو واند إمام مالك يتفاكي كما إمام ابن القيم يقو يبا ينسى وانا ندوكي هذا كتي تازا مفايق وانا نبونكي هذا كتي سوزا مفايق واتو قولة المسلم في تيزا تريكيسو أمتين وقفي زان ريكيسو أمتين دوكيا tawakkafi yukutamu kharajuha fi masalihil muslimin, duk abinda aka noma a gonar sawabin za a cine haka, za a sayar da shi yadda shugaba ke ganin shi yafi zama maslaha ga musulmi. Abinda duk wannan aka ribata a waɗannan gonaki, za a raba shi ne fi masalihil muslimin, cikin dukkan wani aiki na musulmi gaba ɗayan su a matsayin su na musulmi, ba a ware wani mutum ɗaya daga cikin su ba. Wa arzaqil muqatila, kuma ya halatta a dauki albashi na sojojin yaki, ko da can gudun sojojin yaki akan ba su dan wani abin kashewa cikin wani musulunci, abinda sai abinci su bari ga iyalansu, abinda za su kara kaibin makami, abinda za su ciyar da dawakansu da sauransu. To za a dauka daga cikin wannan gona. Wa bina'il qanatir, da gina gadoji don gada daga wannan gaci zuwa wannan gaci, kila ba za a iya wucewa cikin teku ba sai a gina gada. Da irin waɗannan kuɗaɗe za a yi don a sami saduwa da juna tsakanin sasanni na kasa ko ta daula ta addinin musulunci, ta yadda fadamu da kogi ba zai hana zirga-zirgar mutane don bukatunsu na rayuwa ko kasuwanci ko sada zumunci ba. Wal masajid, kuma a gina masallatai da bukatun hakan ta kama. Wa ghairi zalika min subul alkhairi, da wani haka cikin ayyuka na alkhairi, kamar daukan nauyin masu wa'azi a tura wuraren da ake bukatan masu wa'azi, ko daukan nauyin malamai a tura zuwa inda ake bukatan malamai. Mutane sun musulunta, ba wanda zai karanta da su Fatiha da za su yi sallah, ko halari ko arba wani hadisi. Cikin irin waɗannan kuɗaɗe sai a ɗauki nauyin irin waɗannan mutane, zai su zauna can dindindin, ko su zauna can tsawon watannin da ake ganin maslaha ta zartar da haka. Illa an yara al-imamu fi waqtin min al-awqati anna al-maslahata fi qismatiha kana lahu dhalik. To amma idan liman ko shugaba ya ga cewa ba haka ya kamata a yi ba, kamata ya a kasafta ta irin yadda bayanin can ya zo a cikin suratul hashr, cikin faɗin Allah ta'ala, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walidhil qurba walyatama walmasakin wabnis sabil. Idan imam ya ga kasafta wannan dukiyar, abinda kasar take kawowa na amfanin gona, za a sayar da shi, ko a yadda yake bayan an ribato shi, za a kasafta shi ne ga waɗannan ajujuwa na mutane, kamar yadda sura ta yi bayani. In ya ga haka shi ya fi dacewa, to sai ya haka. Wato kun ga nan gurin, idan kun fahimci maganar Imam Malik, ma'ana yana ganin al'amru lil imam, imam shi za a baiwa dama ya zaɓi. In ya ga dama ya kasafta irin yadda aya ta yi bayani a can gurin, in ya ga dama kuma ya ɗauke shi a tsarin da aka lissafa a nan gurin a baya. Ina fatan kun fahimta. Dukkan wanda ya halatta, wannan shine ra'ayin Imam Malik ibn Anas kuma Ibn al-Qayyim ya goyi bayan sa kan haka. Kila wani yazo ce to ai idan muka ce za mu kasafta abinda kasar ke kawowa wajen albashin sojoji, wajen gina gadaje, wajen gina masallatai, wajen waɗansu ayyuka na alkhairi na da'awa, duk wannan lissafin su bai zo ba cikin waccan aya, wadda waccan aya nassi ce cewa ga waɗanda za a ba, falillahi wa lirrasulu wa lidhil qurba, dhil qurba sune ahlul bait, wal yatama marayu, wal masakin talakawa, wa ibn as-sabil matafiya, kai la yakuna duratan bainal aghniya'i minkum ila akhirih. To yaya za ku kaucewa, yaya aka Imam Malik ibn Anas ya kaucewa nassin san dake cikin suratul hasri wanda take madaniyya sai ba a tafi hukuncin da ba zuwa wani abu daban wanda ayar ba ta yi bayani akai ba? To kar mutum ya yi irin wannan gaggawa din ba tare da ya san hanzarin Imam Malik ibn Anas ba. Hadisi za su zo a gaba wanda a cikin su ne ya fahimci haka, da kuma waɗansu hadisan anan wanda malam bai ambace su ba. Wato da a ce ya rushe wancan ne gaba ɗaya, ya kawo wannan, sai a ce ya rushe abinda aya ta ce ya gina wani, cewa ya halatta liman yayi wancan, ya halatta liman yayi wannan, ya duba ya gani ta hanyar ijtihadin sa da hangensa me yake ganin ya zama maslaha ga al'ummar musulmi, sai ya zartar. Kun gane wannan da kyau? Qala ibn al-qayyim yace wa bihi qala jumhurul ulama, da wannan zance da Imam Malik ya faɗa ne mafiya yawancin malamai suka faɗa su ma a haka suka tafi. Wa kanat alaihi siratul khulafa'ir rashidin, akan haka tarihin sahabban manzon Allah halifofin nan masu shirya zuwa suka tafi. Wa nazaa fi zalika bilalun wa ashabuhu, bilal da waɗansu da suka goyi bayan ra'ayinsa su sun ce ba haka za a yi ba. Wa qalu li umar, suka ce da Umar ɗan Khattab, iqsimil arda allati fatahuha fi sham, ce waccan kasa, waccan da wancan gari da sahabbai suka bude a kasar Sham, ka raba ka ba kowa nashi. Wato su suna ganin gonaki ma idan an kwace a hannun kafirai, hukuncin ganima. Amma su jumhurin sahabbai su kuma suna ganin cewa waɗannan gonaki hukuncin me? Hukuncin albai. Wato kun gane sabanin ku? Da aka su Bilal abin da suka ce kenan, ka raba wa mutane, kowa ya samu kasansa. Wa qalu lahu, suka ce da shi, khuz khumsaha waqsimha, dauki abin da yake shine kumusi. Wato sun tafi akan fadin Allah ta'ala, wa lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul, wannan khums din wanda ake bayar wa manzon Allah da yanzu da baya nan, waye za a ba a madadin manzon Allah? Imam amir shi za a baiwa. Da haka suka ce karbi kumusi, sauran karbawa mutane. Faƙala Umar, sai Umar ya ce hadha ghairul mali, yace wannan ba daidai yake da dukiya da kuke riba cewa ba a matsayin gari ba, wannan fai ude, don haka ba zan tafi akan wannan fahimtar taku ba. Walakin ahbisuhu fai'an yajri alaykum wa ala almuslimina, yace dukkan gonaki da na kwace a hannun kafirai a matsayin yaki, wannan zan rike shi ne a matsayin fai'u. Alkhairin da za a rinka nomawa a kowace shekara za a baku da sauran musulmai, ma'ana ko da kuka je yakin da ma wanda bai je yakin ba duk yana da rabuwa ce, gwargwadon yadda maslaha ta zartar. Thumma wafaqa sa'iru sahabati Umar radiyallahu anhu, bada yace sannan sauran sahabbai suka goyi bayan Umar akan wannan fatawa ta shi. Wa kadhalika jara fi futuhi Misr wa ardi al-Iraqi wa ardi Farisa wa sa'iri al-biladi allati fatahuha unwatan, haka aikin sahabbai ya tafi kan dukkan waɗansu ƙasashe da aka buɗe, kamar ƙasar Misra da yankin Iraki da ƙasar Farisa, ƙasar Fasha kenan, da sauran dukkan waɗansu garuruka, allati fatahuha unwa, wanda suka buɗe su da ƙarfin siya, ba wai sulhu aka yi ba, ta hanyar rinjaye suka rinjaye masu garin suka buɗe. To ƙasar garin ana ɗaukan gonakinsu a matsayin fai'u gaba ɗaya. فلم يقسم منها الخلفاء كو فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة با تبجي بخلفاء الراشدون قده تنن ونيا ربا بونكين وتا القرية تيا دا اكتشيت ديك. ثم قال سنن يتي شي ابن القيم ووافقه على ذلك جمهور الأئمة ديوا دا تكيم من يمن يمع لمي سنقو يبايم فتوان عمر وإن اختلفوا في كيفية بقائها بلا قسمة كو ديكي دد تيوا سن يدفعي اني ba ganima ce da za a raba mayaka ba, to amma sun yi sabani wajen kyale ta a matsayin fai'udin bila kisma, ba ba tare da an raba ba. Fa zahiru mazhabi al-Imam Ahmad wa aktsari nususihi ala anna al-Imam mukhayyarun fiha takhayyir maslahati la takhayyir shahwa. Yace koda Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a, shi a zahirin mazhabarsa, wanda galibin nassoshi da aka rawaito daga gare shi, abinda suka nuna waɗannan gonaki da aka kwace a mutanen da aka ci su da yaƙi, limami amir na musulmai ana ba shi zaɓi ne, amma zaɓi na maslaha, ba zaɓi na sha'awar kansa ba. Da aka ce an ba shi zaɓi, ba ta aka yi duba ya ga mai masa zaɓi a rai ya yi ba cikin biyun, a'a, cewa aka yi duba ya ga menene zai zama maslaha ga al'ummar musulmi, ba maslaha su zai kalla ba, maslahar musulunci zai kalla. Ko da abin ba shi ya masa zaɓi a rai ba, amma maslaha ta nuna kaza ya kamata a yi, to sai ya yi cikin ababancin da muka lissafa, ko dai kashi na farko ko kashi na biyu. Kun gane? فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها إن يزنتو أربها مسلمين شيئة زمان مصلها سي ربا وإن كان الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم إذن يكسن شيئة كالة تعمزين وقفي شيئة فلا تيوى سيئة كالة تعمزين وقفي وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله يتي إدنكو أبين دي فلا تيوى أهنجل لمن shine wani sashi na gonakin araba, wani sashi kuma a barka a matsayin wakafi shi yafi, to sai yayi haka din. Fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa'ala al-aqsam as-salasa, ya aikata kowane daya cikin al'amuran nan guda uku. Fa innahu qasama arda quraiza, gonakin kabila na Banu Quraiza da aka kore su, manzon Allah ya karkata ta ga sauran musu. Wan nadir, ha gonakin Banu Nadir, wa taraka kismata makka, adan gurin gaskiya ba za mu sallaba cewa gonakin Banu Nadir haka manzo Allah idan gashi wannan an ce yake bincin manzo Allah ne kai kun fahimta da kyau. Wa taraka kismata makka, amma bai raba gonakin makka ba ko gidajen makka da aka ci mutanen makka da yake a fatahu makka ba, tiya waɗannan wuraren an raba su ya zama ga ɗaiɗaikun musulmi ba. وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين, اما قسم خيبر da aka ci ta yake a shekara na bakwai, rabunta sai rabawa mayaka, rabunta kuma sai barta a matsayin wakafi, har ma aka bar wani sashi a hannun Yahudawa suna nomawa ana ba su wani abu a ciki, kuma duk abin da gonar ta kawo ko gonakin su kawo ana turawa a cikin aljihu ko asusun addinin musulunci da yin ayyuka na yau da gobe. Ina fatan kuna fahimta da kyau. To na so in karanto mana wannan magana dan gaskiya magana ce mai kyau kwarai da gaske. Imam Sunani ya rairo cikin maganganun Ibn al-Qayyim. Duk zancen da ba wannan mu bai kai wannan inganci ba. Dan haka ma wanda zai faɗa gaba cewa Hadawiyya da Imam Abu Hanifa sun ce kaza kaza, ba ma za a kwata rubuci akan sa ba, dan wannan shine wanda ya fi tafiya akan zahirin nassi. Kun gane da kyau? Wa an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala fi athara Badr, لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له, رواه البخاري. وانا حديثي عن كربوش دقى جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أثار بدر, من ذن الله يفعل دنجن دا ابن ديشا في فرسنون ياكي داك كاما افيل بدر yace mai law kana al-mut'im ibn adi hayyan, da ce mut'im ibn adi yana da rai, thumma kallamani fi haula, sannan yazo yayi mun magana cikin lamarin waɗannan annutna, waɗannan mushan, waɗannan dattin, yana nufin kafirai da haka ma wajen yaki kenan, da mut'im ibn adi yana da rai yayi mun magana game da su, la taraktuhum lahu, to da na bar masa su sunan yaki da aka kama da Qurayshawa ba kafirai bane ba. Sai manzon Allah ke magana da Mut'im ibn Adi yana da rai, sai ya zo ya yi mun magana cewa manzon Allah ina neman ceto, ina neman belin su, ina neman alfarma, a kyale su a ba su yanci kyauta ba sai sun fanci kansu ba. Yace da hakan ya faru ni ko da na baki. Mut'im ibn Adi shi ne mutumin da lokacin da Makka ta yi zafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya bar Makka ya tafi Ta'if, ya je Ta'if aka tara yan daba marasa mutunci suka jajjefe shi, ya fito daga Ta'if kuma bai san garin da zai ba, yana tunanin yaya zai koma a wani hali zai shiga Makka. Mutum Ibn Adi bai fa musulunta ba, amma duk da haka a wannan lokaci ya tashi ya tsaya ya zare takobinsa, yana da wadansu zaratan ƴaƴa guda hudu, yace su zare takobinsa, yace manzon Allah zai shiga Makka dole a yau karkashin kulawa ta, ko an ci ko an so. Haka yake ga Makka, kowa yana gadi, duk wanda ya fito wani marakun ya shigo ya ga Mutum Ibn Adi cikin sirke da kayan fada ga ƴaƴansa zarata, an riga an san su, kuma dangin gidansu su ma suna da yawa, Quraisha ba za su iya da su ba. A karkashin kulawarsa manzon Allah ya shiga cikin garin Makka, shine sai manzon Allah ke nuna cewa da a ce yau yana da rai, gashi na kama Quraishawa zan musu hukuma, sai ya zo neman alfarma da na bashi. Ina fata an fahimta, ma'ana sai malamai suka dauka karkashin wannan cewa ko da mutum kafiri ne idan ya yi abu na kirki ana faɗan wannan ɓangaren na kirkin, kuma ya halatta a saka masa a duniyance sai da cewa a lahira ba ya da wani nasibi. Kun fahimta nan da kyau? Ɗaya kenan. Na biyu kuma sai wannan ke babu hukuncin da yake da alaka da babin jihadi, shine ashe fursunonin yaƙi na kafirai idan an kama su, a jiya mun ce ana iya musu ɗaya daga cikin al'amura guda nawa? Guda huɗu. Ko dai a karkashe su idan liman ya ga haka shi ya fi dacewa, ko a rike su a matsayin bayi idan imam ya ga haka shi ya fi dacewa, ko a ce su fanci kansu da dukiya idan liman ya ga haka shi ya fi dacewa, ko a ba su ƴanci kyauta a ce ku tafi bayan maman nan ba duwa yamma fida'an hatta tara al-harba, wa kowane ɗaya daga cikin wanda aka yi musu yayi. To wannan hadisin abinda yake karawa akan wancan shine ba su ƴancin da za a yi kyauta, ya halatta in wani ya roki alfarma kuma yana da mutunci kuma ga akwai maslaha, ko da ba a yi nufin ba su ƴancin ba a ba su saboda wannan da ya roka musu alfarma. Tunda manzon Allah na cewa inda a ce Mutum Ibn Adi yana da rai, sannan kallaba ne fi hauna inda ya zai yi magana game da wannan musha, ya ce da na tarattuhum lahu, da na kyale su saboda shi. Wato sai wannan ya nuna a ce wani lokaci ko da imam bai niyyar ya baiwa mutane baiwa ta ƴanci ba, sai wani ya roka musu alfarma, in akwai maslahar da'awa wato ya halatta liman ya yi mai ya ansa buƙatar wannan mutum, in akwai maslahar ta da'awa. To wannan shine babban abin da wato ainihin ya fi alaka da babin da muke ciki. Mallam yayi nan ba daga kasa, yace mukafatan lahu ala yadin kanat lahu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya faɗa haka ne dan ya sakan ya masa wani abin da ya taɓa masa shi ma na alkhairi. Wadhalika annahu lamma raja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-ta'if, ya inda manzon Allah ya dawo daga ta'if ba'da du'a'ihi min al-islam, bayan ya kira yasa zuwa ga musulunci. Hina khada ilaihi ma maulahu zaid ibn harisa, wato yayin da ya fita garin zuwa wajen su shi da bawansa zaid ibn harisa, lamma shadda alaihi adha quraish, yayin da wato tutar wadda quraisha suke masa tai masa yawa ba'da mauti ammihi abi talib, bayan mutuwar babbansa abu talib, wa zawjihi khadija, da matarsa khadija, lam yastati an yadkhula makkah, lokacin da manzo Allah ya dawo daga ta'if bai sami ikon shiga makka ba, ba'da ma nalahu min adha ahli ta'if, bayan abin da ya same shi na tutarwa da musgunawar mutanen Ta'if, illa fi jiwaril Mutum Ibn Adi, sai da Mutum Ibn Adi ya bashi kariya da tsaro sannan ya shiga Makka. Daga jira abin da na faɗa muku shine nan gudun ba. Wannan hadisi rawahu Bukhari, Imam Bukhari ne ya rawaito shi. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه آتينا كما كانت وعن سعيد بن وعن سعيد الخدري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاء لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أخرجه مسلم. Wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare shi a gare shi. Yace asabna sabaya yawma awta, mun samu fursunonin yaki mata, sune sabaya, fursunonin yaki mata yi, yawma awta, a ranan da aka yi yakin awta. To ina ne awta? Wadin fi diyari Hawazin, wani magudanar ruwa ne ko fili da ke tsakanin dutse da dutse a can garin kabilar Hawazin, qariban min Ta'if, kusa da garin Ta'if. Wato bayan an yi fatahu Makka da aka tafi can wajen yakin Hunain kenan, to an bi ta Hawazin, wajen wannan Hawazin din wanda aka karkashe kafirai, sai aka samu cikin fursunonin yaki din akwai mata. Kuna fahimta da kyau. Lahunna azwajun, wanda suna da mazajen su. To da aka zo aka ribace su a matsayin fursunonin yaki, sai aka yi kasafin su ga sahabbai. Fataharraju, sai sahabbai suka rinka jin kunci cewa yaya wannan mace tana da mijinta a can garin su, yanzu an ci su da yaki ne ta zama cikin bayi, aka sa ta cikin rabona, shin ya halatta in yi sadaka da ita kuwa? Sai suka samu haraka, kuncin zuci, wato wani kaikayi a zuciyarsu, ya halatta kusanta su ko bai halatta ba. Wannan kuncin da suka samu na zuci, na rashin takar waɗannan mata, fa anzalallahu ta'ala, sai Allah ya saukar da wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Wato al-muhsanatu minan nisa atafi ne kan abin da ya wuce baya cikin fadin Allah ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ila akhir. An gane ku? An haramta muku iyayenku mata, an haramta muku ƴaƴanku, an haramta muku kannanku, an haramta muku kaza da kaza da kaza, har wal muhsanatu minan nisa'i, haka an haramta muku dukkan wata mace mai aure, haramun ne gare ku irin yadda waɗancan na baya suke haramun gare ku. Minan nisa'i, cikin mata, illa ma malakat aymanukum, sai abinda hannunku na dama ya mallaka a wajen yaki. Wannan ko suna da aure, menene halal ne su, wato kuma istisna'i ne daga mai haram. Illa ma malakat aymanukum, sai abinda daman ku ya mallaka na koyanki, wannan kan su halal ne gare. Akhrajahu Muslim, Muslim 02. Wannan abinda wannan hadisi ke nunawa, wanda yake da alaka da babin jihadi, a ce idan kuka yaki kafirai, kuka ci su da yaki har suka zama bayi, ma'ana matansu a iya kasafta su a matsayin ganima, irin yadda ake raba dukiya a matsayin ganima, haka su ma mazajen, in imam ya ga cewa ya kasafta su a matsayin ganima, duk su yi bauta shi yake kenan. Kuma duk wanda ta fada hannunsa ya halatta ya kusance ta. In ma tana da miji na aure na da, kuma aka kamo su tare a wajen yakin, yanzu kama su, shiga hannun sojojin musulunci ya kashe aura. Da zaran an raba su, ta fito a rabon wancan, ta fito a rabon wancan, ba maganin tana da miji, ma'ana auren musulunci ya kashe, baya da alfarma auren musulunci a wannan lokacin. Kun gane da kyau? وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه. وانا حديث عن كفر عبد الله بن عمر الله تعالى يدعيه يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأكل وتسرية sariya rundunar yakin da manzon Allah baya ta, ko rundunar yaki karama wadda aka shirye ta daga cikin babban rundunar yaki aka tura ta wani wuri, kamar yadda muka yi bayani tun darussan baya. Manzon Allah ya tura da wata karamar runduna, wa ana fihim, ni ina ciki, in ji Abdullahi dan Umar, kai bala naji can wajen garin naji, wato kudancin Makka kenan, kudancin Madina kenan, wato can wajen birnin Riyadh. Fa ghanimu ibilan kathira, sai suka ribato raƙuma da yawa a wajen yaki din. Fakanat suhumanuhu 12 ba'ira, sai ya kasance rabon da aka ba kowane ɗaya daga cikinsu, wato raƙumi 12. Wa nufilu ba'iran ba'iran, sannan kuma aka ƙara musu raƙumi ɗaiɗai nasu na musamman. Ina fata an fahimta. Ma'ana ƙaramar runduna ce ta tashi daga cikin babban runduna, sai ta je ta kai hari da farmaki. Da ta kai hari da farmaki, sai ta ribato kayan ganima. Wannan ganimar da ta ribato, ita kadai za a raba ko hada babban runduna? Hada babban runduna, tunda daga ciki suka tafi, domin in sun samu matsala sai nan za su dawo. Nan za su dawo. Kwarin gwiwar da suke ji na su yaƙi duk menene, ba cewa ƴan uwanmu na baya ba, inda bayan su MC ne za su samu ƙarfin hali. Da haka idan aka zo za a raba gaba ɗaya da su. To amma tunda sun yi wani aiki na su suka je suka taho, bayan an raba raƙumi 12, sai kuma aka ware musu raƙumi ɗaya ɗaya ƙari akan mai shabibi dinsu da suka yi tarayya da sauran mutane. Wato kunga wannan yana da kyau sojojin musulunci su fahimci wannan a matsayin ladabin yaki ko hukunce-hukunce da ake yi idan ana jihadin musulunci. Wannan sai dai mai ta karantawa don tarihi. Tunda jihadin ta. An gane ku? Ma'ana abin da kai ne a ce mun karanta wannan ba mu gan shi a aikata ba. Yadda muke aikata hukunce-hukuncen alwala mu gan su a aikace, hukunce-hukuncen sallah a aikace, aikin haji azumi a aikace, sauransu. Allah kawo ranar da za a ga wannan a aikace, domin farfadowar jihadi shine zai tabbatar da karfin musulmi. In babu jihadi musulmai sun mutu sun gama yau. An gane ku? Ko musamman ba wani lokaci da musulman Najeriya suke bukatar a faɗakar da su jihadi sama da wannan lokacin da ake. Kun san saboda me? Kila abinda na hango waɗansu za su hango tare da ni. Yanzu siyasa ce ake ciki. Obasanjo yana son sai ya yi tazarci. Kuma idan har Obasanjo ya yi tazarci, Allah kiya. In har tsautsayi ya sa Obasanjo ya yi tazarci, to mun gama yau. Wallahi mun gama yau. Da mu da sarakunanmu da 'yan siyasanmu da malamanmu mun gama yau. Don a wannan lokacin ba ya da wata bukata na a sake zaben shi karo na uku, don ya san ba a yin karo na uku. Duk abin da ya yi mana yanzu na cin mutunci so mun taɓa ne. Dugon ɗan baya yi sauran rubutun da wasali yana gaba in ya koma za a gatsaya a wurinsa. Kuma tuni arna sun riga sun yi ajanda a kan cewa sai ya koma ko ta tsiya. An gane da kyau? Kun ga a lokacin nan za a iya zuwa a yi duk tsiyar da za a ce an soke shari'a. Za a iya shiga cikin rikici a ƙasar. Ƙasar na iya rabuwa wala Allah biyu ko sama da biyu. Duk a sakamakon wannan. Soja na iya juyin mulki. Idan soja suka yi juyin mulki nan da shekara 20 in soja za su dawo su yi mulki a ƙasar nan ba, banda mu za a yi shugabanci. Dan dukkan wani sojan mu na arziki an riga an musu kadar ɗayan kadanya. Babu da kowa yanzu a ciki. Za a dama ne babu. To kaga a nan gurin ko dai mu zare ido muna gani a rinka kama mu ana yankawa ana daurewa ana kashewa ana bugewa. Ko kuma shikenan mai damarar jihadi yadda ake a Afghanistan da Palestine da sauran wurare mu ma mu yi a shiga haka. Cikin biyu dole dai a yi daya. Waɗanda suka yarda da rayuwa ta kaskanci sai su yi kaskanci. Waɗanda suka yarda da rayuwa ta karamci kawai sai su koma jihadi. Domin zaluncin da ake yin sa dinnan in ba gyarawa aka yi ba to irinsa ne ke rura wato ainihin wutar jihadi a cikin zukatan bayin Allah mu ne. Suka cewa ba su da wani solution kuma yanzu. Domin mun ce kaza a bi constitution an bi shi an yi mana zalunci. Mun ce a bi democracy an bi democracy an yi mana zalunci. An bi tsarin nasu ya ce kaza kuma an yi. Don girman Allah ina ya kamata a kuma. Ya magana jihadi. Aiki na gaba. Allah aiki na gaba sosai da sosai. Ba wanda ya san me zai zo nan da shekara biyu kasan nan. Da haka mazaje na gari sun riga sun fara shirin su. Ba su rutu suke ba shiri suke suna motsa jiki suna duk abin da ya kamata suna tarbiyyantar kawunan su. Waɗanda kuma dama za a tafiyar da su don sauran su yi rai su kuma suna nan. Dole ne waɗansu daga cikin mu sai sun tafi kuma a banza saboda su su fahimci addini ba kuma ba ta zuwa fahimta kuma idan arna suka zo ba za su gyale su. Waɗanda kuma Allah ya nufin su zama shahidai za su zama. Waɗanda kuma za su yi rai daga baya su raye musulunci kuma za su yi. Amma dole ne labudda minhu. Ba daɗi maganar amma haka za ku ji ba yadda kuka iya. وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري حديثي أنكر قدقى عبد الله بن عمر الله شكاله دا قريشي يتي أرانا دا كياشن خيبر منزان الله يا رب غنيمة قوان ديكي دا دوكي سيا باشر بوبيو ga wanda yake kasa sai a bashi rabo daya. Dilfarin samaini, wato dokin rabo biyu, walin rajin saman mazaunin mai tafiya kasa kuma rabo daya. Wato abinda ake yi a wajen rabo, a wajen ganima kenan, an raba ganima. Wanda ya tafi yaki a kasa, in an tashi rabo daya za a bashi. Wanda yake da doki sai a bashi rabo uku, nashi daya na dokin sa nawa? Biyu. Idan an zo wajen ganima sai a ɗauki rabo uku sai a bashi, duk wanda ya tafi a kasa kuma rabo daya. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, wallahi al-Bukhari lafazin al-Bukhari ne. Wali Abi Daud ya tabbata cikin sunan na Abu Daud, athama li rajulin wa li farasihi thalathata ashum, manzon Allah ya raba ga mutun da dokin sa kaso uku, sahamain li farasihi wa sahaman lahu, rabo biyu na dokin sa na mai dokin kuma daya, kaga dai uku kenan. Wato na hadisi kamar sharhin wancan ne. وعن معن بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس رواه أحمد وأبو داود وصححه الطهاوي والحديث أنكر هو دجماعة ابن يزيد يتي نادما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سوى لا نفل إلا بعد الخمس باء النفل دقي أكان بني كماتا سوجن يكي يسامو نجريما إلا بعد الخمس دي أنتل الخمسي. Wato wannan yana kara bayani kan cikin ma'ana babbar runduna ta tura karamar runduna ta je ta samo ganima. Mun ce su masu rundunan nan karama za a yi musu mai, za a yi musu kari gurgudun yadda imam ya gani, daidai zai basu, bibi zai basu, can dai mun gama za a labar da su. To sannan kuma sai su zo sai a raba mai, sai a raba sauran ganima da su duka. To amma karkuma ta cikin ganima akwai khumus, fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli lil qurba la ta'mana masakin wal sabil ila akhiri. To shine yake tunda ba a raba ganima ga ka'ida ta diga sojojin yaki sai an tile wannan khumusin. To shi ma annafulu qari da za a yi akan raban ganimar da ya kamata ka samu, za a yi shi ne kafin a tire khumusi ko bayan an tire khumusi. Shine wannan hadisi yace la nafala illa bada khumus, sai an tire khumus. Wato idan aka kawo ganimar sai a raba ta gida biyar, wannan ɗaya cikin biyar shine khumus, sai a ajiye shi. Allah ya yi bayanin wani zaba lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wa lyatama wal masakin wa min as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina, haka za ku yi. To sauran kashi hudun fa, idan akwai waɗanda shugaba ke ganin ya kamata yi musu ƙari a kan ganima, to sai ya dan babbasu nasu, sannan kuma sai a raba sauran da su gaba daya. Ina ba ta fahimta, sun samu kari a kan nasu duka. Wannan dai an yi shi bayan mai badal khumus. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu at-Tahawi. Wa an Habib ibn Maslama radiyallahu anhu qala shahidtu Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naffala ar-rubu'a fil bada'a والثلث في الرجعة رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. حديث حبيب ابن مسلمة الله تعالى الدأدريش yace shahidtu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa, naffala rubu'a fil bada'a, yayi karin ɗaya bisa hudu fil bada'ati, a karan fari da za a fita, wasulusa ya kuma yi karin ɗaya bisa uku fil raja'ati, wajen dawowa. To me yake nufi da wannan? Malamai sun yi zantuka da yawa wajen sharhin hadisi, amma zantar da shi ya fi kusa da lafazin hadisin a fahimta ta shi ne zantar da yake cewa babbar runduna ce ta fita yaki a kan hanyar ta tafiya, sai ta tsaya ta yi sansani, sai karamar runduna ta shuru daga jikinta, sai ta zai ta kai hari, sai ta samo ganima, sai ta dawo. To tunda wajen fita ne a wannan lokacin, sai manzon Allah ya ce a basu ɗaya bisa hudu na abin da yake ganima, ma'ana da aka kawo ganimar sai aka cire kumsi, kafin kuma a raba kowa da kowa sai aka cire ɗaya bisa hudu aka ce wannan naku ne ku ga dai, sannan kuma suka yi tarayya da sauran sojoji a cikin sauran kashi uku. Wannan saboda wajen fita ne, wajen dawowa akan hanyar dawowa an tsaya wani wuri an yi sansani, sai wata ƴar runduna ta sake cinruwa ta ce a'a a can wajen ba kuma mun ji a kowa ɗansu arna, bari mu je mu kai musu hari, ku dai ku tsaya don ku jira mu. Da suka je suka kai hari, idan suka ci nasara suka samo ganima suka kawo, idan an cire kumsi to kuma sai a kalli ganimar, sai a ɗauki ɗaya bisa uku a basu, sannan kuma sauran biyun su yi tarayya da sauran mutane. Sai da kuka lura wajen fita an ce a basu ɗaya bisa hudu, wajen dawowa an ce a basu ɗaya da ɗaya bisa hudu, da ɗaya bisa uku ne fewa, ɗaya bisa uku shi ya fewa. To kaga a nan gurin sai malamai suka ce saboda lokacin da za su fita waɗanda za a kai wa hari galibi ba su san cewa musulmai na zuwa ba, don haka haɗarin da ke cikin wannan kai farmakin baya da yawa. Idan an kwatanta da lokacin dawowa, ai waɗanda aka fita kusa da garin su aka wuce, musamman kuma tafiya irin ta daga ko tafiya ta yanzu, sojoji sun wuce sun je can sun yaƙo waɗansu, za ku ce ƙarfa mutanen nan su dawo su biyo ta kanmu, za ka akwai kimti da shiri sama da waɗancan, don haka irin waɗannan mutanen ya ƙarfi ya fi haɗari sama da waɗancan. Amma duk da haka mutanen nan suka sai da ransu suka ce suka yaƙe su, shi yasa sai aka musu ƙari cikin mai na fulurin da ya kamata a ba su doriya akan abin da za a ba su lokacin fita. Shine ma'anar cewa manzon sallallahu alaihi wasallam nafala rubu'a fil bada'a wa thulutha fil raj'ati, wajen fita manzon Allah yayi wa sojojin yaki nafila na 1/4, wajen dawowa yayi musu daddi na 1/3, saboda wajen dawowa an fi samun hadarin kila waɗannan ma sa tare hanyar su ce babban rundunar gaba ɗaya za su tara, to ballantana waɗansu kawai daga cikin babban rundunar su je su kaɗai, kaga sun fi sayar da rai da yawa, da aka sayar rabon da za a ba su ya tsara wanda aka ba na farko. Ina fatan kun fahimta. Wato sai wannan ke nuna cewa wato wajen nafilu don akan lura da ƙwazo ko himma ko kuma girman haɗarin da sojoji suka shiga, to wannan kuma yana taimaka ya ƙara ƙwarin gwiwa don saboda nan gaba. Hadisin Abdullahi ɗan Umar kuma cewa manzon Allah ya kasance yunaffilu ba'dha man yab'athu min as-saraya, yakan yi daɗi a cikin ganima ga wani sashi na abin da yake turawa na ƙananan rundunonin yaƙi, li anfusihim khassa, su kadai ake baiwa ƙarin siwa kismati ammatul jaysh, banda kuma sauran da za a yi na runduna gaba ɗaya wanda dama za su yi tarayya su ma, to sai a yi musu ƙari nasu na musamman su kadai. Wani hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rubuta. Na'am. Na da malamin nabi fahimta ba. In duk wannan ana yin maganan ne idan an samu wannan karamar rundunar sun fita, lokacin da za a fita akan hanyar tafiya wajen yaki an yi sansani suka ce bari mu je mu kai farmaki mu dawo, idan suka samu ganima a irin wannan yanayin za a ba su ɗaya bisa hudun wannan ganimar su kadai, sannan kuma a raba sauran tare da su. Amma a wajen dawowa ana tafiyar kan hanyar gida, aka tsaya aka yi da zango akan hanyar koma gida, sai suka je suka kai hari kuma, to a nan in sun samu ganima za a ba su ɗaya bisa hudu. Ba lallai wanne waɗanda suka fita a can farko yanzu kuma su ne suka fita na bi dawowa, ta iya wasu ne ta iya wasu ba ne, amma dai kowaye ne hukuncin da ya fi ka fahimta. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا الأصل والعنب فنأكله ولا نرفعه, رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس وصححه ابن حبان. أنك بحديث لك عبد الله عمر الله سكار الدابري يتي كنا نصيب في مغازينا الأصل والعنب أتكين يا قيا قمو مكن سامع الأصل وتزمع والعنب da ɗan itace na inabi a cikin gonakin kafirai bayan mun yake su sai mu samu wannan, fana akuluhu wala zarfahu, in mun samu zuma kawai sai mutum ya sha kayansa, in mutum ya samu inabi ya tsinka ya ci ba sai mun je mun abinda muka tsinko mun je mun kaiwa imamu an raba ba, yace mun kasance muna yin haka ولا نرفعه بما كيت ما ولي شغبا كو امير الجيش بما كيت ورن منزل الله صلى الله عليه وسلم كو منزل الله يا غني بي وني انكاري با wato wanda mai ke nuna wa abin da yake kayan abinci wanda za a ci yanzu da babban sa ko in ba da babbi bane dama danye ake cin sa ya halatta sojoji su dauka ta ci ba tare da an raba ba kuma wannan cin wannan baya shiga cikin gudun wanda muke magana su biya kun gane saboda abu ne dan gangane bai taka kara ya kare ba wannan kasa ranan da aka bude Khaibar ne ko wani sahabi bayan an shiga garin Khaibar an daga gargaje Yahudawa a ciki shi ga wani daki da ya gani sai ga wani tandu da irin man shanu suna a ciki ko kaki da yawa da ya fito da shi kawai sai ya gani sai yace sai na sha kwana kawai na boye kayana manzo Allah ganin da ya murmushi bai ce komai ba wanda kayan abinci ne da kaki da mita gara ka ya ce har cewa ya kai yau kan nayi sa'a ba wanda zan ba daga ciki manzo Allah ya gani asabna ta'aman yawm khaybar man sama abinci ranan da aka yakin khaybar fa kana ar-rajulu yaji'u fa ya'khudhu minhum iqdara ma yakfihi mutun yakan zo ya debi gurgurdan yadda zai ishe shi abincin ya tafi kuma ya sarfu ya tafi sa ko ba tare da an yi masa inkari wato wannan sai nan da do abinci na ci so an danye ne ko wanda ke cin shi da fafen sa ko wanda kuma dan yaki cin sa in sojojin yaki suka samu tun kafin araba ya halatta ka dauko daidai wanda zaka ci kun gane ko wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn al-Jarud wal Haytham wa an ruwayat Ibn Thabit radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yarkab dabbatan min fayl muslimin hatta idha ajafaha raddaha fihi wa la yalbas thawban min fayl muslimin hatta idha akhlaqahu raddahu fihi akhrajahu Abu Dawud wa Darimi wa rijaluhu la basa fihi la ba sa bihim an karbo hadisi daga ruwayta Ibn Thabit Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah ce duk wanda ya kasance yayi imani da Allah yayi imani da ranan karshe fala yarkab dabbatan min fayl muslimin kare ce zai hau dabba cikin fayu na musulmi hatta idza ajafa har yazo lokacin da zai ramar da dabbar raddaha fihi sannan sai zo ya dawo da ita wala yalbas thawban min fayl muslimin kare ce zai sanya wani tufafi daga cikin fai'un musulmai hatta idza akalaka huraddahu fihi har sai ya mayar da shi tsumma ya zama ragga sannan shi zai dawo da shi wato bai halatta mutum ya wannan sai malamai suka ce abinda kuke hun hadisin yake nuna wa shi ne ya halatta idan ga doki cikin fai'un musulmi na ka hau amma abinda bai halatta ba shi ne ka yi ta amfani da shi har sai ya ji uwar wahala ya rame sannan ka dawo da shi amma dan ka hau ka gama bukatar ka dawo da shi a wannan yinin babu komai ko ka hau baka kyale shi da yinwa ba baka ba shi kisalwa ba yini biyu yini uku ka dawo da shi babu da shi haka riga idan ka gani an ci kafare da yaki sai ga riguna manya-manya da barguna kuma ana son yin hunturu a kasar ai baka zuwa sai imam ya ce ga bargo dauki za ka dauki bargo gurgudan yadda za ka yi mai ka rufe kanka idan garin Allah ya waye ka mai rufe dukiyar idan dare ya bukata ta sake dawowa ba a raba gani ba ka sake daukowa ka rufe da shi in garin Allah waye rana ta zo ka mayar ina fata an fahimta amma abinda ba a so ka dauka ka rike har sai ya zama tsumma ka mayar suka ce domin nassin hadisin abinda yake nuna ke nan cewa bai halatta ba mutum ya yi har sai ya bari dabba ta rame ya mayar za a tafaha ya mayar da ita raman miya rad da hasanai ce zai mayar da ita ko idan tufafi ne idza akhlaqahu hasa ya mayar da shi summa raddahu fihi sannan ce zai mayar bai halaka bai haka amma in yayi amfani da shi ba tare da ya zama summa ba in yayi amfani da dabba ba tare da ya wahalar da ita ko ya ramar da ita ba wannan sai ya mayar babu da ita wato ba amfanin ne aka haramta ba yin amfani sama da kima har ka fitar da abin daga hayyacin sa kafin araba shine aka haramta maka ina ba dan kun fahimci wannan wannan hadisi sahihi ne وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هاني قد أجرنا من أجرت. وتنا حديثا قباء ديانس دوان دي إنغنطا دوان دي إنغنطا با hukunci da suke nuna washe yasa da jawakin su duka menene hukuncin shine al-ijara al-ijara wato an je gari ana yakar kafirai a garin kana da wani abokin hulɗa cikin kafira sai ya nemi ka bashi kariya shi kare shi cikin wanda za a kai sai ka ce na baka kariya to ya zama wajibi akan sauran musulmi su tsare masa jininsa saboda kai da ka bashi kariya ina fata an fahimta kuma wannan bayar da kariyan ba wai sai shugaba ne yake da ikon yin ta ba adnahum mafi karancin daraja cikin musulmi in yace na ba wa na kariya cikin kafirai ya zama wajibi ga dukkan musulmai su tsare dukiyar wannan kafirin su tsare masa kuma ransa kar a kashe shi kuma kar a yi mai kar a yi jininsa saboda mai saboda wannan musulmi da ya ce ya ba shi tsaro kuna fahimta da kyau ko da mace ce ta yi haka cikin musulmai ta ba wani kafiri tsaro ta ce ta ba ransa tsaro ya zama wajibi ga dukkan musulmi su kare su nasa dukiyarsa kun fahimta da kyau to wannan shine asalin hukunci mai yawa hukuncin ya canja saboda wata matsala ta daban an gane ko idan ya yi kisa ya yi barna da yawa kyalin shi da ransa yana zama cikin hadari wannan kuma wani abu za a kalla da bisa wannan ɓangaren amma dai asalin hukunci wannan shine halacci lallai ne ya zama wajibi wato halacci ne musulmi ya halatta musulmi ya bayar da kariya ga wani rayuwar kafiri da ya gani saboda wata maslaha to kuma in yayi haka din ya zama wajibi sauran musulmai su bashi su ba wannan kafirin tsaro ta fuskar dukiyarsa da kuma rayuwarsa shine hadisin da aka rubo daga Abi Ubaida ibn al-Jarrah yake cewa naji manzo Allah cewa yujiru alal muslimina ba'dhum wani sashi na musulmi na iya daukan wa sauran musulmi wajibcin kare wani rai na kafiri shine yujiru alal muslimina ba'dhum wannan ibn abi shayba ya rawaito da Ahmad a cikin sanadin hadisin akwai ta cewa amma a riwayan Tayalisi daga Amr ibn al-As yace yujiru alal muslimina adnahum mafi karancin daraja cikin musulmi na iya bayar da kariyar rai kuma ya zama wajibi musulmi su bai wannan ran kariya a riwayan Bukhari da Muslim daga Ali bin Abi Talib manzo Allah ce zimmatul muslimina wahida alkawali da ke tsakanin musulmai na mutunta juna da karewa juna haƙoƙinsu wajibi ne wato guda ɗaya ce yas'a biha adnahum idan musulmi ɗaya ya ciwo bashin na kare ran wane to shikenan komin kankancin darajarsa ya zama wajibi ga sauran musulmi su ansa wannan don yanzu alkawali ne yayi bai halatta kai ka warware alkawalin da dan uwanka yayi ba yadda shi yace zai kare shi ya zama haramun daga baya ya kace shi to kama ya zama dole ka kare shi saboda dan uwanka ne ya ciwo wannan bashin da kariya kun gane da kyau zada ibn maja min wajhin akhar wa yujiru alaihim aqsaahum wato mafi nisa daga cikin al'ummar musulmi zai iya bada kariya ga wani kafiri kuma ya zama wajibi ga sauran musulmi su yadda da wannan wa fi sahihain min hadith ummi hani ya zo cikin bukhari da muslim a riwaya ta hadisi daga ummu hani malam yayin lamba da kasa hiya bintu abi talib ukhtu ali radiyallahu anhuma wato ya ce ga abu talib yar uwa ce ga aliyu ajarat yawm al-fath rajulain min ahma'iha cikin danginta ta bai waɗansu kafirai guda biyu kariya ranar da aka yi fatahu makka waja'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam tukhbiru ta zo wurin annabi tana ba shi labari ta ce ya manzon Allah da wani yana so a tsare mun jinin su tukhbiruhu anna aliyan akha lam yajid ijaratuha tana mai baiwa annabi labari gashi ta ba waɗannan mutane tsaro amma ali bin abi talib ya ce shi bai da ba sai ya kashe su tana faɗin wannan magana ga manzan Allah sai manzan Allah sai ajarna man ajarti ya umma hani wanda ke gaba shi kariya mun ma mun bashi ya ke umma hani ya Ali bin Abi Talib kuma zai dole ya kula da ta ce ta ba su kariya ne ya ce faruwa na wallahi sai na yi yanka su ba abin da ya mun zafi manzo Allah kuma yace a'a kada ajarna man ajarci wanda kika ba shi kariya mu ban ba shi yake ummahani wato kaga addinin musulunci yana da tsari kowanne da cikin da dukun talakawa fa ko mun talaucin sa ko mun karancin darajar sa yana da wannan mutuncin daidai wa daidai da kowanne mutum da ake ganin shi fa kowa kima a cikin al'umma a wannan mutuncin yana da shi dan Allah in ba gwamnati musulunci bai nake wannan adalci وعن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان قربوا daga عمر yace naji manzon Allah yana cewa la ukhrijanna al-yahud wa an-nasara min jazirat al-arabi hatta la adaa illa musliman manzon Allah ce wallahi sai na fitar da yahudu da krista daga cikin jazirat al-arab wannan sabiri na larabawa inda saudiya da kuwait da bahrain da united arab emirates suke a yau da inda qatar take da inda wato Oman take a yau sai na fitar da yahudu da nasara daga wannan yankin ba zan bar kowa ba a wannan wurin sai musulmi kadai hukuncin da manzo Allah ya bayar kenan yanzu dukkan wani shugaba da ya kawo kirista ko bai yahudu ya bashi mazauni a wurin ya saba hadisin manzo Allah kuma ya keta alfarmar wannan wurin to amma ga abin da ya faru yanzu kamar yadda muka fada tun aje da wani tambaya cikin kasar Saudiya ce kadai mai yawa ba za ka ga coci ba gidan ne amma wannan bai hana kristan da suke zaune a nan irin tsararru da ayyuka suka kai su a wadansu kamfanoni su rinka yin service na yan coci addu'o'in cocinsu a wadansu kantuna ko a wani sito ko a dakunansu ko a gidajensu na kwana amma akwai kama akwai coci a gidai haka irin su Bahrain haka irin su Qatar kuma abinda ya fi wannan gaskanci ai sojojin Amerika da na Ingila da suka yi sansani a wannan wuri shi ya fi komai gaskanci a wannan wuri shi yasa duk abinda yake samun al'ummar musulmi a yau al'umma ce ta jawo kanta wannan gaskancin kuma ba yanda za a yi mu kululu ta samun yanci da girma mu samu sai in mun koma wa hukuncin Allah duk wanda yake tunanin za a iya walwale matsalolin da ke tsakaninmu da kafirai wai karkashin majalisar dinkin duniya ko karkashin dukkan wani tsari wanda ba na Allah ba ko a siyasance politically a walwale matsalolinmu ƙarya ke yaudaran kai ne ko da yanzu da muke cewa mutane su yi ga siyasa abinda muke so mu samu rangwame amma ba walwale duka matsalolinmu ba walwale matsalolinmu gaba ɗaya sai da jihadi amma su walwalu gaba ɗaya wallahi sai da jihadi amma wannan irin abin nan ne a rashin uwa a yi ne ai wanda kawai da muke cewa ku shiga siyasa ku shiga kansoni ku shiga yan majalisa ku shiga wanne ne ku nagari su shiga harkar siyasa dan a samu rangwame na barnar da ake a yanzu a rage barnar da kashi 30 40 50 60 cikin 100 gurgurdan yadda mutum ya sami iko duk wanda ya sami ikon sassabe barna kashi 15 cikin 100 sai ya zo ya rage kashi 10 ba 15 ba sai Allah ya tambaye shi ina ragowar 5 din da ka sami iko kake duk wanda ya kasa yi sai 5 kadai sai yi wannan 5 din Allah ba zai tambaye shi dan mai baka yi 15 ko dan mai baka yi 6 ko 7 ba dan la yukallifu Allahu nafsan amma mutum yana da iko kawai da gangan dan kin Allah dan kin hukuncin Allah ya kizartar da hukuncin Allah zai je sama Allah gobe kiyama inna rabbaka labil mirsad Allah na jiran kowa wallahi duk wanda kake gani duk wanda yake ganin an matsa masa da yawa an ce yayi shari'a kamar tsaransa akai ba mai ma gata a duniya irin wanda yake kai aiki da hukuncin Allah dan yana so ma ingantacciyar rayuwa anan yana son gobe kiyama kuma ka zauna lami lafiya kai da Allah amma dukkan wanda yazo zai maka ƙarya ya maka wata dabara to ya cuce ka anan gurin kuma ya cuce ka to amma mutanen mu abinda suke son a faɗa musu abinda ran su yake so ba abinda Allah yake so kaza abinda manzo Allah ce la ukhrijanna al-yahuda wa an-nasara min jazirati al-arab hatta la adaa illa muslima rawahu muslim wa anhu radiyallahu anhu an karbo daga umar Allah shi kare da gare shi kale yace kanat amwalu bani an-nadhir mimma afaa Allahu ala rasulihi mimma lam yujif alayhi al-muslimuna bi khaylin wala rikab فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة كان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. wannan ma an karbo daga Umar bin Khattab, Allah shi kare da a gare shi, yace kanat amwalu bani Nadir, dukiya ta bani Nadir ta kasance mimma afa Allahu ala rasuli, cikin abin da Allah ya koro wa manzansa shi, mimma lam yujib alaihi almuslimuna bi khailin wala rikab, cikin abin da musulmai ba su zabular da dawakinsu ba, ba su zabular da rakuma ba. Khail dawaki, rikab rakuma. Al-ijab shi ne as-sayru sariya, tafiya da gaggawa, wato dukiyar an same ta ne ba tare da musulmai sun zabular da dawakinsu ko rakumansu wajen kai hari ga su banu Nadir ba, zuwa kawai kai aka zagaye garin karshe suka tashi suka bar garin. Kun gane ku? Fa kanat lin-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khassa, sai ta zanto keɓantatta ga manzon Allah cewa wannan dukiyarsa ce, ba wanda zai tarayya da shi a ciki. Ta bunin Nadir gaba ɗaya an ba shi. Fa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sana, sai manzon Allah idan aka noma amfanin gona a wannan gonaki na bunin Nadir, sai ya ɗauki abin da zai ishi iyalansa na shekara guda. Wa ma baqiya, abin da koyi ya saura, ya ja'aluhu fil qura'i wassilahi, sai ya rinka amfani da shi wajen sayan dawaki na yaƙi, wassilahi da makaman fada, wadda tafi sabilillah, tanadi don yaɗa kalmar Allah. Ina fata dukiyarsa ce, shi kadai ba ce a baiwa kowa komai ba, amma shi da kansa sai yi wannan kasafin, a cikin tashin shi ma yana son ya gabatar, amma ba ga ba Allah ya ba shi kadai, amma tare da haka da an noma sai ya ɗauki abin da zai ishe shi a shekara, duk abin da ya rara akan wannan sai a je a samu ingarman doki dawaki waɗanda suke masu ƙarfi da za a iya tafiya wajen yaƙi da su, da kuma makamai waɗanda su taimaka wajen fagen fawa zuwa aje ran da jihadi ya tashi, sai a tafi da su sallallahu alaihi wasallam. To wannan yana daga cikin abin da zai iya zama wani bangare na cewa ashe ko da asalin waccan sauran fai'un da yake ba na manzon Allah ba, na bani Nadir ba, min ahalil quratin, duk da an ce fa lillahi wa rasulihi zikr ba la ta'ala sai ne wani sabil, ya halatta kuma ya amfane shi a wannan fagen ko dukan wata maslaha ta musulmi, kamar yadda manzon Allah ya dauki nasin ya amfane akan wata maslaha ta musulmi. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Wa an Mu'adh ibn Jabal al-Qura, ya fassara shi ne jam'ul khayl kenan, jam'i ne na dawaki shine al-Qura. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر. معاذ بن جبل يتي من جياكي تارد من زن الله قرن خيبر فعصبنا فيها غنما سيمك سام أواكي لتماكي فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة سيما زن الله يربى مانا ونساشي تكي وجعل بقيتها في المغنم سولم كما سيسن يا أتكين كاين غنيما. رواه أبو داود ورجاله لا بأس به. Abu Dawud ya rawaito, mazajensa babu laifi a iya karban hadisin su, inji Ibn Hajar. Wato wannan hadisi abin da yake nunawa shine, wato shugaba ya halatta yayi tasarrufi cikin dukiyar ganima kafin a raba ta, idan ya so ya biya wa waɗansu wata kyauta ta ganin dama, banda ƙari can da aka ce a ba waɗancan sojoji wanda muka karanta a baya. Kun gane da kyau, shi ya ga dama yake bance waɗansu a ciki ya ba su kuma kafin a raba, sannan sai ya ba su. Wannan babu laifi, tun da dama an nuna ita kan da ganimar mallakar Allah ce, mallakar manzon Allah ce, sun suke da cewa yasa a nuna ka anil amfani kudil amfani lillahi wal rasul, kuma a cikinta ne kuma aka ce wa ma atakum rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu, kaga a can a cikin fai'u kenan, wanda kuma ganima ta shiga cikin wannan hukunci ita ma, abinda manzon Allah ba sai ku karba, abinda ya hana kuma ku dakata ba, kar ku ce kaza, kar ku ce ya zaba wani bai je yaki ba, in ba haka ba ga an zo gazu to ne fursunonin yakin da aka kamo a maka waɗansu ma ba su musulunta ba, irinsu ba wani bin Umayya, amma manzon Allah ba shi rakumi da cikin kayan ganima, me ya da kafiri da ganima, amma wata maslaha manzon Allah ya gani hakan da aka yi kuma sai shigo musulunci shi musulunci. Ina fatan kun fahimta. Wato kenan shugaba na iya tasarrufi cikin dukiyar ganima ba da san rai ba, tasarrufi na maslaha ba tasarrufi na sha'awa ba. Mun fahimci wannan ko?
وعن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو رافع يتي من ذا الله يتي إني لا أخيس بالأهد ولا أحبس الرسل نيكم بانا سابع الكولي نيكم بانا كامي ين أيتي انصرس وطونا هتتي سياسة تياكي مسلنج idan kuna gwamza fada da kafirai sai aka tsaya aka yi yarjejeniya cewa za a tsagaita wutar yaki wata daya ko sati biyu ko sati uku ya zama wajibi ka cika wannan alƙawarin bai halatta baka saba kar sun saki jiki nan da sati uku ba za a yi amfani da makamai ba kwana bakwai na wucewa ka je ka kai musu hari in ka aika kai ha'inci in har kana son ka kai musu hari to sai ka rubuta takarda ta musamman ka tabbatar ta je gare su ka ce kai alƙawarin da nayi muku na fasa to wannan kuma daga baya ka je ga mutari babu ba amma mutukar alƙawarin nan ba shi halatta ka saba alƙawari don wannan shine alama ta cin nasaran yaki idan mutum bai saba alƙawari ba bin Allah shike sa a ci nasara a wajen yaki ba yawan makamai ba yawan makamai yana da amfani amma bin Allah shine kan gaba shine ruhin cin nasara a wajen yaki kisa ko da sahabbai a filin Uhud da suka saba manzon Allah sai aka jarrabe su sai da mutum 70 suka yi shahada kuma suka zo suna cewa me yasa aka yi haka ba an yi mana alƙawari ba Allah ce awalan ma asabatkum musibatun kada asabtum musliha qultum anna hadha yanzu wata musiba ta same ku bayan da kun samu rubi bi irin ta yanzu da ɗaya ta same ku sai kuka ce dan me qul huwa min indi anfusikum ce daga kawunan ku ne musiba take ba Allah ne ya saba alƙawarin sa ku ne kuka saba wani sabo kuka yi ya dawo muku rasitin nasara da haka sojan musulunci dama abinda ake so cikakken sojan musulunci mutum ne da ya cika zuciyarsa da imani da ikhlasi yana yin yaki ba dan daukaka komai ba sai kalmar Allah da kare alfarmar musulunci da musulmai da kare mutuncin makarantun islamiyya da masallatai na musulunci wannan ita ce babban manufarsa ta yaki ba so yake a bashi wata lambar girma a nan a kafadarsa a makala masa ba ko a kirjinsa a sa masa wani anini ba shi kawai gurinsa musulunci ya samu kima da daraja musulmai su samu kima da daraja da daukaka to mutum ya samu cikakken imani sannan mutum ya samu cikakken horo na soja to sannan kowane taku zai ya tabbatar ina aya ta ce bi ina hadisi ya ce bi ina aya ta ce kare bi ina hadisi ya ce kare bi to da ikon Allah in an samu wannan za a ci nasara a wajen yaki in ba wannan kuwa to akwai matsala duk imaninka in baka da horo kai ba sojan musulunci bane ba an gane ku dole sai mutum ya yi horo ya hori kan sosai imani kada babu horo ya zama shirme kenan to ya kamata duk mu riga rike wannan abu kuma yace wala ahbisur rusul dan aike da kafirai suka turo wani lokaci ko da ana yaki ba ana turo yan aike ba manzo Allah ce ba da kawo masu dan ba su da laifi su kawo wasiƙa ko zagi ce a cikin manzo Allah ya karanta kuma ya rubuta an sai ba su koma dan ake ba a kama shi ba a kashe shi ba a yi masa kaba rawahu Abu Dawud wannan sai wa sahahu Ibn Hibban wa Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyuma qaryatin ataytumuha dukkan wata alqarya da kuka shiga cikin ta fa aqamtum fiha kuka zauna ciki kuka ci nasara a wajen mutanen fasahamukum fiha to rabanku sai a raba a baku ciki wa ayyuma qaryatin asata Allah wa rasuluhu fa inna khumusaha lillahi wa rasulihi thumma hiya lakum wato abinda yake nufi da ƙarya ta farko a cikin hadisin alƙarya da kuka samu a matsayin wato ainihin kun ci nasara akan su ba tare da yaki ba alƙarya ta biyu wadda wato sai da kuka yi yaki to sai a ware khumusi wanda Allah ce wala mu'annama ganantu min shay'in fa annallahi khumusahu wal rasulu wal zul qurba wal yatama wal masakin ibn sabil ila akhiri sauran kuma sai a raba sojojin yaki waccan kuma wadda ba ci nasara ba to idan wannan hadisi a haka yake ma'ana ya nuna hatta a cikin dukiyar fai kuma ana iya bawa sojojin yaki wanda idan muka manta ba cikin sharhin da muka karanta da cikin surah Al-Islam yana daga cikin abin da ya ba mu amari ta faɗi cewa shi ba fai duk da cewa ga inda Allah ya ce amma shugaba yana iya kallon maslaha ya gani ko ya mayar da ita fai wajen kuma a zama wakas ko ya raba rabi kuma ya mai ya tabbatar to kaga wannan hadisi kamar yana goyon bayan wata magana ta Imam Ahmad ibn Hanbal yana ba za mu to ina ganin a nan gurin dai shi babin ya zo karshe abinda ya tafi jihadi, abinda zai bi baya jizya da huduna, wanda kuma insha Allah a darasa na gaba kuma za mu daura inda muka tsaya.
Ina jan hankali na lamba ce muka ke tare ko me
da gare su na wuce fike nan tunda kuma ku manta. Eh, gobe da Allah kai mu tafsiri za a yi, da gobe da jibi da gata, wato juma'a asabar lahadi insha Allah tafsiri za mu yi. Allah kai mu.
Assalamu alaikum. Akwai wanda ya fada makullin sa Assalamu alaikum. Malam, kamar bayan da aka yi cewa idan an samu wanda hannun mutum ya mallaka, wato rengi, mutum na iya kusantanta, to idan daga baya ya yanta tufa, duk da haka zai kusantanta wani?
Idan ya yanta tufa, ya ba wannan maganar cewa zai kusance ta, sai yin auren ta yi. Tunda dama abin da ya sa ya kusance ta shi ne yaron ya so ya yi sadaka da ita a matsayinta na baiwarsa, tana cikin bauta. To duk da haka ba zai kusance ta ba sai ta yi istibra'i. Istibra'i shi ne ta jini ɗaya wanda ke nuna cewa cikinta ba komai. Idan kuma tana da ciki lokacin da ya mallake ta, to bai halatta ya ce ya kusance ta ba har sai ta haife abin da ke cikinta. Ko in ta haihu ko in ta yi bari, yanzu ne ta samu kanta cikin halin da ya iya kusantar su.
Assalamu alaikum. Malam, kan maganar wani cikin musulmai ya ce a ba shi kariya kan wani wanda ba musulmi ba. To idan aka samu malam da yawa daga cikin musulmai sun yi ta neman a ba su kariyar musulmi, a ba su kariyar wanda ba musulmi ba, shin za a iya kai da haka?
Idan ya zama wasa ta yadda za su sa kuma gaba ɗaya ma maƙasudin musulunci na rage yawan kafirai, kuma su zo su karya wannan, ba za a su buƙata su ce. Don abin da za mu daura shi ne a da su ba yadda za a yi mutum ya ce ya bai wa kafiri wani kariya sai da wani babban dalili, ba wani son zuciya na shi. Za a ga wannan kila yana da ƙarancin adawa ga musulunci, wannan kila akwai sauran zai shiga musulunci, da dai waɗansu abubuwa da yawa. Amma zai dan musulmai kawai idan duk gari su ce a mu garin kafiran da ke garin mu ba su kariya, sai ba za a yi ta ba. Kuma kar ku manta dai wannan sai shugaba ya tabbatar da shi.
Assalamu alaikum. Malam, kamar yadda aka ce ba su yara da mata wajen yaƙi, to in an sami su ma sun shigo cikin yaƙin tako-tako,
za a kashe su. Ko da asalin hukunci shi ne ba a kashe mace, amma idan ta shiga ta ɗauki makami ita ma za a kashe ta. Ko ba ta ɗauki makami ba, amma tana da shawarwari da take bayarwa kuma ana cin nasara a kai. Ko ita ƴar leƙen asiri ce ma tana leƙo asirin musulmai, ta je ta faɗa kafirai har su bi kuma su cutar da musulmai, za a kashe ta a kai. Haka tsoho idan da aka ce ba a kashe tsoho, in ya zanto yin a tsoho ne makiri ya iya kulle makirci zai faɗa wa sojoji su je su ci nasara, shi ma za a kashe shi a kai. Kamar yadda Abdul Zoto Hunain an kashe wani tsoho dattijo wajen shekara ɗari a duniya, amma saboda ya iya makirci manzo Allah bai gyara shi bai ce a kashe shi. Na'am.
Assalamu alaikum. Malam, hadisin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kuka yi alƙawari da kafiri zai zo wajenka a lokacin garin ana yaƙi, wannan hadisi, to shin malam hadisin ya ce ki wato haƙƙinsa ne a masa haka wajen kare masa jini, ko ku ba haƙƙinsa ba ne?
Abin da ake magana haƙƙinsa ne in an masa alƙawari, kafin a masa alƙawari ya bai da wani haƙƙi, wani haƙƙi kiri shi kafin a masa alƙawari. Amma an kai masa alƙawari dole ka shiga.
Assalamu alaikum. Wannan roƙo yake cewa yana ganin idan har Allah ya sa malam ya sake zuwa, idan cewa Allah kafin a fara karatu a samu cikakken sanarwa, domin jiya jama'a sun samu bacin rai saboda rashin samun darasin jiya.
Wato ni kullum ina ganin idan mutum biyu ko uku suka sani ni na gama nawa, ko ba haka ba? Kuma galibi ka'idar da ɗauka in dai an samu zai zame na cikin tim recorder ya ɗauka, ko da shi da mutum uku ne kuma zai mu yi karatu. Wato kamata ya dai na san kila wannan karin ne aka samu wannan cikas, sai dai nan gaba na san insha Allah za a yi kokari akan hakan ba ta faru ba. An sanar ku?
Ana sanarwa wani wata ne a kan
da ke ba da motarsa a ɗauki wayan da ba musulmi ba zuwa gurin harkan addininsu, ko kuma a kai su gurin harkan addininsu ko motarsa ko a shabarsa, to wannan kuma su a biya kuɗi akan wannan.
Wannan manfaɗar nan tun kwanaki da muku manta ba. Ubangiji ta'ala ya ce wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Babu al-ismu fi girma sama da shirka. Ka taimaka wa kafiri da kai coci je ya saba Allah, akan ka san baka kyauta ba, kuma ka san abin da kai ba Allah bane, ko da kuɗi baka. Za ka taimaka mishi ne cikin halal, za shi business dinsa, za shi ma'aikatarsa, za shi wurin sana'arsa, za shi kasuwa, ka ɗauke shi ka kai shi, wannan ya halatta. Ba a haramta mu'amala tsakaninka da kafiri ba cikin cinikayya a kan abin da yake ba taimaka addininsa ne za ka yi ba, amma abin da za ka taimaka addininsa ko mai yana gane ba.
Malam, wannan da wata ruwan da rubuto a malam tura da rubuto shi da kana ganin na karanta tashin fasahar hausa saboda sauran yan uwa da wasu turanci. Ya ce a good muslim but bastard dan zina kenan proposed my sister for marriage. She my sister consulted three different Islamic scholars about the marriage and she was told that it is better that she should not marry him because one of their children is going to be a fornicator. Please madam, is this bad and true? And if it is true, is there any report, hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that would back it? Cewa ake suke yi akwai ɗan uwata wacce suke nufin auren wani mutum wanda ya kasance mai ƙoƙari a addininsa, to sai dai an haife shi ne ta hanyar da bai dace ba, to sai zan ta tuntubi malamai wurin guda uku suka ce gaskiya ka ta aure shi, wai saboda in ta aure shi ‘ya’yansu wanda ga sun yayansu zai zama mazina shi. To shin wannan malam maganan gaskiya ne? In ya dai magana yake, to akwai wani magana a kwata daga manzon Allah kuma wannan matsala?
Wannan tambayar tun kafin yanzu nan garin an yi min ita a waya, na amsa har so kari kawai da karin bayanin da na ji a cikin wanda ba a tambaye ni a cikin telefon ba, bayanin da ake cewa wai idan ya haifi ‘ya’ya su ma za su yi zina. Wannan ƙarya ne, manzo Allah ya faɗa haka ba. Akwai hadisi da ke kawo wani ƙarya cewa manzo Allah ya ce dukkan wanda yake yin zina to za a yi da matarsa ko ‘yarsa. Wannan duk hadisi ne na ƙarya, manzo Allah ya faɗa wannan ba. Domin idan mutum ya yi zina mai laifin matarsa ita kuma a ciki, idan ya yi zina mai laifin ‘yarsa ita kuma a ciki. Ka'idar musulunci wala tazuru wadatun uzra ukhra. Wannan shi ne ka'ida ta addinin musulunci. Mutumin da aka same shi ba ta hanyar aure ba, kuma ya tashi ya zama mutum salihi na gari, za a iya ba shi aure. Domin laifin zinar da aka yi wajen haihuwarsa shi bai shafe shi ba. Tunda Allah ya ce wala tazuru wadatun uzra ukhra. Ba ya fi laifi shi auren Allah. Kawai abinda ake kallo idan an san tarihinsa a gari cewa gashi ba shi da uba, to wannan wani abin da zai rage masa kima da mutunci a idan mutane. Amma ba wani abu bane da zai sa Allah ya yi fushi da shi ko ya rubuta masa zunubin wancan zunub ba, shi kan ba ya da laifi a wurin Allah. Amma kima da mutunci a wajen mutane ba zai same su ba. To da haka idan duk gari an sani wane ga halin da yake ciki, sai zo na neman aure a gidanka, za ka iya hana shi ne ba dan haramun ne ya aure ta ba, sai dan wancan mutunci da ya rasa a wurin mutane. Amma inda a ce kowa bai sani ba gari, kila sai kai, kila daga wani gari ya zo neman aure wajenka, duk nan garin da ya zo nan ba wanda ya san shi, dan ka bashi ba wani laifi kai ba, matuƙar shi mutum salihi ne na gari. Tunda manzo Allah abin da ya ce mana za a takum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa tafa'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Wanda duk ya zo muku ya zanto kun yi da addininsa da kuma ɗabi'unsa, to ku aura masa, idan muku aikata haka ba za a samu barna a bangasa. Amma cewa dan shi an same shi da hayyanzu na kuma shi ma a cikin ‘ya’yansa lallai sai an samu shege, wannan ba gaskiya ba. Duk hadisai da ƙarya waɗansu mutane suka kawo suka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba kawo mutane nawa ne a lokacin jahiliya suka zo suka shiga musulunci ba su da iyaye, kuma suka zama zaratan mutane aka san su. Musulunci ba su tarihi saboda ka'idar musulunci da Islam ya jibu ma kaulahu. wallahu alam. To ina ga sai mu dakata a haka sai dan Allah ya kai mu yammacin gobe, kamar yadda aka faɗa yammacin gobe idan Allah ya kai mu akwai tafsiri, kuma Malam Ahmad zai zo gobe da safe in Allah ya kai mu. Da haka wanda ya ji sai ya sanar da waɗanda ba su ji ba. Wato ta'awuni zamanin gayi, idan na ji labarin cewa akwai karatu tabbas, to ba lallai bane sai in ni ina cikin wanda dama sun saba sanarwa. Don masallacin da naje na yi sallah ko ta la'asar ko magariba cikin sallar nan guda biyar na yi ni na ji ba a sanar ba, ina da dama in fadawa liman ya sanar ko ni in tashi in sanar cewa jama'a kamar yadda aka saba karatu, yau ma akwai karatu ko gobe akwai karatu ko jiba akwai karatu. Kar ba ɗauka sai waɗansu mutane da dama can su suke sanarwa su ne kawai suke da hakkin sanarwa, bai halatta wani ya sanar ba ba su ba. Da muka yi haka mun yi kuskure. Ina ga ta'awuni za mu rinka yi da juna a wajen wannan. Allah